الحمد لله عالم الغيب والشهادة القادر على تنفيذ ما قدره وأراده الحكيم في كل شيء قضاه أحمده سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعظم بها من شهادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين السادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نجوم الهداية والإفادة وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فتقوى الله تقود للقول السديد والعمل الرشيد والفوز بيوم المزيد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا عباد الله إن المجالس التي فيها الحكمة تنشر والسنة فيها تحيا والعلم يذكر الخير فيها يظهر والشر فيها يدحر لمجالس يؤمها أهل الفضل والذكر وكانت وما زالت أعظم المجالس أثرا وارفعها منزلا وأنفسها ثمنا هي تلك المجالس التي يعظم فيها الله تبارك وتعالى أيها الإخوة في الله العظمة الإلهية هداية لأنفس البشرية ودلالة على الطرق السوية وحماية لها من طرق الغوية من إلحاد وشك ونفاق وسوء طوية قضى بذلك رب البرية ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فحقيقة التقوى في القلب فمتى اتقى القلب اتقى الجوارح قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة التقوى هاهنا وأشار إلى صدره عباد الله اقتران الصبر والتقوى سبب للحفظ والنجاح وصلاح حال العبد في الدنيا والآخرة لما استغل يوسف حال إخوته فأوصاهم بالتقوى والصبر قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وهكذا ينبغي لكل واعظ اغتنام الفرصة لإلقاء الموعظة أقرب ما يكون السامع إلى قبولها والتأثر بها طيبوا نفسا أيها المتقون وصابروا فإن أعداءكم لن يوقع كيدهم شيئا مهما بلغ وعظم ومهما قل وصغر واعلم أن الله تعالى محيط بما تخفيه الخلائق فمن أضمن شرا انتقم منه ومن صبر واتقى وأظفره بحاجته فليطمئن المؤمن وليحذر عدوه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط عباد الله أمر الله الصحابة بترك الحزن ونبذ الوهن وقد أخرجوا من ديارهم وأموالهم وقتل منهم من قتل فما شأن من هم أقل منهم ابتلاء ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فعلى المؤمن في كل أحواله ولا سيما عند الابتلاء أن يطرد الحزن عن قلبه والوهن عن بدنه فإنهما مما يزيد المصيبة فيه ويعين عدوه عليه وليرضى بقدر الله فإنه شفاء لبلواه فلا يناله إلا المؤمنون الصادقون سواء قدر لهم بالغلبة والتمكين أو ادخر لهم في جنان الخلد والتكريم عباد الله تعددوا ابتلاء المؤمنين فمنه ما يكون في أنفسهم ومنه ما يكون في أموالهم ومنه ما يكون من أعدائهم والعدة الحصينة والدرع السابغة في هذه المعركة هما الصبر والتقوى الصبر والتقوى عباد الله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآمنا في أوطاننا ومن أرادنا وأراد ديننا بكيد فرد كيده عليه يا رب العالمين الحمد لله muna ƙara jinjina da godewa Allah mahaliccinmu kasancewa mu bayinsa da muka samu arzikin kasancewa cikin wannan farfajiya a rana mai albarka irin ta yau Allah shine masanin gaibi da kuma shahada abin da ya bayyana mai iko wajen kaddara dukkan abin da ya so ya gudana wanda cikin kaddarawansa da hikimansa yakan kasance akwai hikima mai tarin yawa kan duk abin da ya kaddara muna masu gode masa da kuma tsarkake masa muna ƙara jinjina da kuma shaidawa cewa lalle babu abun bauta bisa cancanta sai shi kadai Allah tabaraka wa ta'ala wanda al'amuransa suka daukaka tare da shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma shugaba ga masu tsoron Allah kuma abun koyi gare su tsira da dadin amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gare shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka zama suna masu haskakawa wajen koyi dangane da wannan sunna na fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam baya ga haka ya ku ƴan uwa masu albarka mu ji tsoron Allah a matsayin mu na musulmai muna masu ƙara kiyaye dokokinsa kiyaye dokokin Allah tabaraka wa ta'ala ita ce jagora kan abin da ya shafi faɗin magana nagartacciya tare da aiki da ta zama ba a yin nadama a kanta duk wanda ya zama kokarinsa ya zama akwai tare da shi tsoron Allah yana mai kiyaye dokokin Allah cikin maganganunsa ba ka ganin aikin asha ba ka ganin kalmomi ya sassu baya faɗi bai cika ba ayyukansa sukan zama nagartattu abun koyi ga dukkan wanda yake neman nagarta a ƙarshen al'amari ga duk wanda ya zama akwai tsoron Allah cikin al'amuransa babu yaudara yakan rabauta a ranar gobe kiyama da samun ƙari bayan aljanna da Allah ya alƙawranta masa ya ku ƴan uwa masu albarka Allah mai girma da ɗaukaka yana faɗi cikin littafinsa duk wanda ya kasance cikin ku yana tare da tsoron Allah bi ma'ana kiyaye dokokin Allah akan dukkan irin matsaloli da ya sani da wanda bai sani ba Allah zai bashi mafita duk inda aka matse ka a wani lungu aka takura ka aka sa maka dokoki wasu abubuwan da za su zama maka matsala a rayuwa Allah ya ce sai mun baka mafita daga abin da Allah ya yi alkawari baya ga haka tukuici shine samun arzikin rayuwa ta inda ma baka tsammata ba zaka ga budi ta inda baka nema ba zaka ga rufin asiri ta inda Allah bai yi ma wasun da ba kai ba al'amarin yana tabbata ne ga wanda ya zama cikin al'amuransa bayan tsoron Allah akwai tawakkali bi ma'ana akwai miƙa wuya cikakke zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala idan ya zama ya hada wannan siffa guda biyu haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala ya isan masa akwai fadan da zai tunkare shi Allah ya yi masa bai san ma an yi ba akwai fitinan da za ta tunkaro Allah ya kare masa ita bai ma san an yi haka ba akwai alkhairin da Allah ta'ala zai riskar da rayuwarsa game da samu bai san ta inda aka yi ya samu ba al'amarin Allah dukka yana gudana ne bisa kaddarawansa sai abin da ya hukunta idan kaga alkhairi daga Allah in kaga akasin alkhairi duka ganin daman Allah ne wanda kowane ɗaya daga cikin guda biyu yana zuwa ga musulmi ne a babin jarabawa da kuma niyan ankararwa zuwa ga waɗanda waɗannan jarabawa ya same su ya ku bayin Allah masu albarka dukkan al'umman da suke zo ne a ko ina ne idan ya zamana akwai wanzuwar hikima akwai ilimi a tare da tarayyarsu kakan ga al'amuransu ya ɗaukaka sun bunƙasa sun yaɗu a bayan ƙasa an ji laburburansu a kowane saƙo musamman ma in ya zamana bayan ilimi suna bibiyan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakan ga rayuwarsu abun ƙaye idan ya zamana cikin alkhairin abinda Allah ya sanar da su na ilimin nan akwai faɗin alkhairi ba a ɓoye gaskiya a duk inda aka ganta to sai ka ji labarinsu a ko'ina suke a duniya a duk lokacin da ya zamana in kuma suna ganin alkhairi suna faɗa su ga sharri kuma su tunkuɗe ta bi ma'ana su yi irshadi wa mutane cewa a guje mata to sai kaga rayuwarsu ta yi albarka ba ka ganin wani aikin asha a cikinsu ya ku ƴan uwa musamman idan ya zamana bayan samuwan ilimi da hikima da wanzuwar sunna a cikin al'umma aka dace shugabannin cikinsu su ne ma'abuta ɗaukaka su suke jagorantar wannan tafiya wajen faɗin gaskiya da ƙoƙarin tsabbaka gaskiya da ganin al'umma ta rayu bisa gaskiya
to kakan samu wannan al'umma ta yi albarkan da ba a iya kasan da take rayuwa ba a duniya ma sai an ji labarin ta da irin wannan ne ya ku ƴan uwa dukkan ire-iren wa'annan al'ummomi da suka rayu bisa irin wannan tafarki suka bar gurbin abin ambato rayuwansu ya kare a baya amma ayo muna fadin alkhairi akan su kuma duk irin yadda ka ambaci ambaton inda suka zauna sai kaga matsayi suka samu madaukakiya tun daga duniya ba a san abin da Allah ma zai tanada musu na daukaka a ranar gobe kiyama ba duk wa'anda kaga sun doro a irin wannan tafarki tare da daga ido zuwa ga shugabannin su shugabannin kuma suna yin abin da ya kamata kakan ga al'umma kowane dan adam a cikin su yana tare da samun nutsuwa a zuciyarsa da irin haka ne in har aka siffantu da irin wa'annan dabi'u sai kaga Allah ta'ala ya sanya alkhairi ma wannan al'umma a ko ina take zaune da irin sa ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake daukaka darajar kowace al'umma ya ku ƴan uwa cikin musulunci lalle hakika shari'a dake zuwa daga wajen mahallicin mu Allah tabaraka wa ta'ala yana mai zuwa ne dan ya tsaftace ya tsarkake abin da ya shafi rayuwar dan adam tare da nuna masa zuwa ga hanya na abin da ya shafi hanyar tsira da kuma kare shi game da abin da ya shafi hanyoyi da za su zame hanyoyi na bata zuwa ga halaka na daga abin da ya shafi yaye masa shakku da waswasi da munafunci da wasu munanan abubuwan da za su iya tinkaransa in akwai shari'an Allah da rayuwar sunnan manzon Allah da tsoron Allah tare da tawakkali zuwa ga Allah da jagorancin shugabanni akan al'umma to al'umma a ƙarshen al'amari ba ta yin dan dana sani wannan shine abin da Allah mahaliccin mu mai girma mai daukaka ya hukunta al'umman musulmai da musulunci baki daya ta rayu bisa shi da wannan ne Allah ta'ala yake faɗa mana da irin haka ne wa may yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub ya ku ƴan uwa masu albarka hakikanin al'amari na abin da ya shafi tsoron Allah a zuciya yake amma duk lokacin da zuciya ta karbi sakon abin da ya shafi dokokin da ake bata take guje ma abubuwan da aka haramta mata to sai kaga gabbai sun hada da aiki iddi'ai muke yi muna cewa mu musulmai ne muna da musulunci muna da littafi shugabannin mu musulmai ne amma jagorancin da ake mana kai kace kaman ba musulmai ne suke rayuwa ba a cutar da mu ba ma ganin cutar da aka yi mana a matsayin wani abu abin da zai amfane mu sai kaga hankalin mu ba shi yake kallo ba a kode yaushe in muka tashi kashe duke mu sai kaga muna kashe shi babu gaira balle dalili a tsakanin mu kaga babu taimakekeniya kaga babu jinkan na kasa da mu ba sa tausayawa na sama da su talakawa ba sa addu'a wa shugabanni suna tsinuwa wa talakawa ba sa taimaka musu ka nemi zaman lafiya kaga makwabci baya iya taimakawa makwabcinsa kaga musulmi bai damu da damuwan dan uwansa musulmi ba to in dai da tsoron Allah dole za a samu gabbai suna aiki daga wajen shugabanni har zuwa na kasa wa'anda suka kasance ana jagorantar su sune talakawa da wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa attaqwa hahuna yana mai nuni zuwa ga irjinsa har so uku yana fadin haka cewa attaqwa hahuna tsoron Allah yana nan a cikin zuciya amma in dai zuciyan akwai imani to zaka ga aikin a gabbai ya Allah muna roƙonka ka sa zuciyarmu ta yi nagartan da za ta yi naso gabban mu su yi aikin alkhairin da zamu rabota da samun tsira duniya da lahira ya ku ƴan uwa masu albarka goma tsoron Allah tare da yin hakuri sababi ne da yake sababa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wa al'umma kariya ya ba su samun tsira a duniya da kuma lahira ya kyautata al'amuransu na duniya da suka gurɓace kuma ga kyakkyawan tanadi ranar gobe kiyama a lahira da wannan ne ya ku ƴan uwa annabin Allah annabi Yusuf a yayin da ya shiga cikin matsaloli na rayuwa matsaloli na ƴan uwa da suka sashi a gaba ganin sun ga bayansa ganin irin kunci da ya shiga da tashin hankalin da ya samu kansa a ciki a lokacin da suka zo suna masu tambayan wai kai a matsayinka na wannan bawan Allah waye kai kai ne kan Yusuf bisa abin da ya bayyana mana yana mai faɗi cewa lalle tambayan da aka yi masa amsan kawai in ya ce shine Yusuf ya wadatar sai ya ce amma ni ne annabi Yusuf kuma wannan shine dan uwana din nan da kuka tsangwame mu amma bai gushe ba sai da yayi amfani da wannan dama yana mai yin wa'azi zuwa ga ƴan uwansa yace hakika Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana baiwa yace shar'i guda biyu da muka kiyaye Allah ya mana wannan agaji muka fita daga kangin da kuka samu a ciki shine innahu may yattaqi wa yasbir lalle hakika wanda yaji tsoron Allah kuma yayi hakuri fa inna Allah la yudi'u ajra al muhsinin Allah baya toye ladan wanda ya zama yana kyautata ayyukansa dan haka da tsangwamanku da nacinku ganin na bar duniya da korana da kuka yi daga gidanmu kuka nesanta ni da mahaifinmu na yi adadin shekaru a fursuna na shiga cikin kaskanci da walakanci duka na yi haƙuri ne ina mai tabbatuwa da jin cewa hakan ya samu ne sakamakon haƙuri da na yi da kiyaye dokokin Allah ya ku ƴan uwa idan muka kula daga abin da annabi Yusuf ke faɗi a cikin wannan aya idan tambayan da aka yi masa kai ne annabi Yusuf kawai ya ce ni ne annabi Yusuf ya wadatar to amma yana daga hikima a wajen annabawa da kuma malaman da ake son su yi koyi da annabawa idan kuka samu gaban da za ku ga wa al'umma gaskiya karka bari ya wuce ka fada wa mai sauraro ba mamaki a daidai wannan gaban ya zama abin da ka fadakar da shi yayi masa tasiri kaga a lokacin bai tsaya yana cewa ni ne annabi yusuf kuka yi min kaza kuka yi min kaza kuka yi min kaza ba sai ya manta da ababen abin da suka yi masa kawai ya amsa musu ni ne annabi yusuf kuma ga dan uwana tare da ni sai ya kawo musu abin da ya shafi babin takawa da tsoron Allah da kuma hakuri a babin nasiha cewa duk wanda ya ji tsoron Allah kuma yayi hakuri ku din nan da kun binne a jikin mahaifina kuka ji tsoron Allah kuka yi hakuri da duk abin da ya faru nan kuma ba ku laka so damuwa a gaban Allah ba da ni da ku babu wani tsangwama ko araban sai yake ci a duniya da rayuwar mu ta zo na wuri guda bana muku kallon cewa kun cutar da ni balle har ku roki yafiya a wuri na balle har ku kaskantar da kai kuna karya murya a ni a wuri na alhalin ni kanin ku ne to wannan abin da annabi yusuf yayi na an karar da su a babin nasiha yana daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shi ma bisa sunnarsa duk faruwan al'amura annabi baya yin shiru sai ya ciro fiqhun dake ciki a babin darusa dan karantar da al'umma ya ku ƴan uwa ina mai cewa a babin wannan muqaddima halin da aka fito daga cikin sa muna fata in ya tabbata Allah ya tabbatar da mu daga fita daga cikin sa gaba daya na rashin huta da aka yi adadin kwanaki mai tsayi wanda ya shafi iya mutanen arewa ne kadai bai kamata al'amura suna faruwa da mu kai suna wucewa a matsayin mu na musulmai ko muna daga ido muna zuru irin na dan tumaki ba kawai komai ya faru ya wuce babu daukan darasi a ciki daga farko ina mai ankarar da mu alakar da take tsakanin mu da Allah ina ganin magana da wani yaro saurayi yace a irin wannan gaban idan yaje masallaci ya samu limamin sallan asubahin su ya kamo dogon karatun sallah sai ya ji farin ciki a ransa dalilin saboda liman da yayi dogon karatu wayan su ta cika da caji a irin wannan gaba ne da aka rasa wuta sai ya zama na kan cewa al'umman musulmai suna dakon ladanin da ke kiran as-salatu ma a masallaci a yi rigegeniya da shi yana tada generator da sunan da ya kira sallan as-salatu sai kaga musulmai sun fito a lokacin bukatar sa ya fito ne ba dan yin riski as-salatu ya gota Allah ya ce khairum minan nawmi ba a'a ya fito ne shi yanzu cajin sa ne khairum minan nawmi bari yayi hakuri ya zo yayi caji ashe ajiyan rayuwa da yake fitowa a kiran sallan as-salatu ganganci ne bai kimanta ya daraja matsayin Allah ba yanzu a gaban da ya gane akwai wata bukata tashi ta duniya ba mamaki ma kan abin da zai iya halakar da shi ya doka sammako ya fito saboda ya samu caji kakan gansu a masallaci lokacin sallan magariba suna rigala dan ma zuwa masallaci suna rigegeniyan ta da mai generator ma a masallaci wallahi bukatan su ba dan su yi sallah su jira sallan isha'i bane sai dan su saka abin da ya shafi cajin waya kawai shine hadafin idan muka ganganta mu'amala irin wannan tsakanin mu da mahaliccin mu Allah ya fi kowa sanin abin da ya halitta daura mana da yayi mu yi salloli guda biyar mu kiyaye su kuma a cikin jami'i Allah ya san zamu iya ashe da gangan muke yi mutun ya fito ya makara har ya wuce lokacin sallan asuba yana kwance bai tashi ba yana mai kawo uzurin bacci ne yayi galaba a kansa amma a gaban da ya gane yana da bukatan yin caji yanzu ya fito tun a kiran as-salatu kiran sallan farko ya zo ya saka caji takaicin da abun zai maka sai kaga wani musulmin ya saka cajin kuma ya koma ya kwanta yana jiran ku kira sallah na biyu kai ladani da ka kira ka masa gadin waya ko ya zo ya samu ku lokacin sallan magariba ya fita ya tafi sharholiyan sai yana jira an kun zo sallan isha ya zo ya cire wayarsa duk wanda yayi irin wannan mu'amala wa Allah yaya kuke ji zai shiga cikin matsala irin matsalan da muka fito a cikin sa Allah ya waiwaye shi yana daga kuskuren da al'umma muka yi ganganta mu'amala da kyautata ayyuka tsakaninmu da Allah mahaliccin mu shi yasa Allah ya kan bari kowane irin jifa aka jeho mana sai ta iso kanmu kowace irin matsala muka shiga kuma ba ma iya ankara mu gane ma ana nufin mu da kaidi ba a san mu da alkhairi ana nufin mu da sharri Najeriya kasa ce yalwatacciya wallahi da wannan matsalan da ya faru na kwanaki ya shafi wasu yanki na kasan nan ina mun ku tabbatarwa wallahi ba za a yi kwanaki goma da aka yi muna zo na babu wuta ba Allah kadai ya san al'umman da aka fito da su dan neman ruwa banda waɗanda suka kamu da cututtuka banda waɗanda aka ce yau din nan ga su a munkunci a asibiti suna buƙatar mutan nan wataƙila saboda surgery aka samu matsala banda wasu ƙananan damuwoyi na abinda za a ci gari da sauransu da ake da alaka na nika Allah kadai ya san halin da waɗannan al'umma ta shiga a waɗannan kwanaki amma babu wani hukuma ko a gwamnatance da yake cewa ayi hakuri an yi kuskure wa mutanen Najeriya su yi hakuri su yafi banda kananan damuwoyin da aka ce waɗannan akwai masu sana'o'in da suke alaka da wuta sai da shi suke ci su sha an yanke wutan na adadin kwanaki babu notification babu compensation babu apology kuma an wuce abin ana ganin babu komai takaicin da zaka ji saboda karancin ilimi irin na mutumin arewa wai an yi kwanaki goma sha an kawo wuta wai ya hau kan kwalta yana buga ganga yana murna yayi wuta ya zo ana zaga gari me abun murna bayan an toye hakkinka kai da a wannan gaba inda zaka yi Allah ya isa Allah sai ya walakanta wanda yake da hannu akan wannan walakancin da ya maka shekara da shekaru rayuwa ta daure an manta da rayuwa babu wuta an karkata kashi 70 kashi 80 bisa rayuwa da ita yau an ce babu ita rana ɗaya babu notice kuma wai ai tracing me actually problem in sai an dauki adadin sama da sati ana neman me matsala wallahi al'azim ina mai tausaya ma duk wanda yake da alaka da wannan ma'aikata TCL na su yi tracing aikin ma ya zama ma kaman ba su san aikin su ba I'm sorry to say in ko sun yi haka wata ila akwai negligence a ciki ya kamata a ce by each and every one kilometer da aka samu guda 5-10 a samu masu monitoring akalla yau an samu problem within 1-2 days za a yi tracing a ce ga inda matsalar ta samu kuma kullum yanzu na rayuwar Najeriya kenan muna rayuwa babu abin da ya shafi backup in an samu matsala irin wannan shikenan kawai sai a ci gaba da zama a rayuwa haka arewa fa da yawa fa jihohi ne manya-manya ba irin wanda kake rayuwa kadai a ciki Bauchi ba guda 19 akalla a ce duka babu wuta sai an yi kwanaki 10 babu wuta tsakani da Allah a irin wannan gaba irin yadda nake cewa shuwa gabanin mu ina nufin ƴan siyasan mu su muke kallo a matakin farko muna da wanda muke kimanta su sama da su amma yanzu ba su da iko na su iya mana wannan abu a wannan gaba su ne sarakunan mu amma su shuwa gabanin da suke da access zuwa wajen shugaba suka gwada masa irin bacin ran su da irin asaran da aka sawa mutanen arewa suka yi kukan kura ma suna neman ma compensation game da abin da aka yi na asara wa arewa wallahi za a koma rarrashin mu ne a kama neman mana alternative amma ba wani abin da aka yi sai a shiga meeting a fito kawai me aka yi ku sani matsala irin wannan in an rattaba hannu an yadda yanzu kowace jiha ta yi developing wani hanyar da za ta samar da wuta wa kanta arewa ko a ce jiha kwaya ɗaya a arewa za ta iya yin haka ba su haɗa kansu a irin wannan gaban yana daga hikima na ga magabatan mu irin su Sardauna ba su yadda arewan a rika cewa akwai jihohi ba ne sai aka haɗa su wuri guda sa'an da aka ci lokacin ana cewa zone ake da su zon din nan guda 6 kawai sai a ce premier ne ya fahimci cewa za a samu irin wannan matsalolin shi yasa yayi kokarin dinke alaka da take tsakani yana dinke alakan ma baya fatan a bambance wannan musulmi ne wannan ba musulmi ba kawai ku ƴan arewa ne ku hada kanku saboda rana mai kamar ta yau wani tsangwaman fa wallahi an boye shi kaidin da ake da shi akan mu yafi haka bai fito fili bane wannan ne ya fito fili ya isa ku gane bayan da da'a ce matsala da ya samu ta sai a ce iya yankin mu ne kadai a Najeriya kuma a ce haka kawai wai kuskure aka samu wallahi da ganganci a ciki ba a nufin mu da alkhairi marginalization din yana fitowa fili tun ana koyewa ya kamata dan arewa ya ankara ya fahimta in ka samu dama zaka taimaka wa al'umman ka taimake su karka damu da addini ma karka damu da abin da ya shafi kabilanci da ke yankin ka taimaki mutumin da ka gane ya cancanta ka ja kunnansa nayi ne kai ma saboda shekaru baya zaka zo ka taimaki wasu da suke ba kasa da kai amma yanzu kaga takeici sai ga mutumin arewa ya samu matsayi ya samu mukami ya samu daukaka ya samu dukkan madafan ikon da zai taimaki kansa ya taimaki al'umman sa sai je ya kare shi kadai shi da iyalansa ya dawo sai an koma bayan shekara 10 ana ambatan yayi kujeran in ka ganshi sai kaga ya zama Allah sarki ba ma taimakekeniya a tsakanin mu dan haka shugabannin mu in suka wuce gaba muka bi su da addu'a suka hada kai a matsayin su na gwamnoni suka nemo alternative ga mutanen arewa ire-iren wannan matsalar da aka shiga wallahi ba za a rika kuka da halin da ake shiga irin wannan na walakanci ayi wa mutumin arewa kuma ba a ganin komai ayi a wuce ba wanda yake ganin an mana matsala an wuce fa kenan an riga da an wuce shi a babin tarihi wallahi in wasu aka ma wannan sai kaji sun fito da masu bokon su a ciki suna mita suna surutun sai an biya su compensation asaran da aka sa su amma mu saboda muna zaune haka kawai abu na gaba da nake son mu dauka shine da wannan wutan ko babu wuta wallahi zamu rayu wallahi mu al'umman manzon Allah ne annabi ya rayu babu wuta duk abin da kuka dauka cewa sai da shi wallahi in kuka gane babu shi za ku iya rayuwa ku koma rayuwan babu shi din wallahi akwai alheri a ciki dama ba sai da dama bane ake tsangwaman ku in an ce wata ila an muku wannan ana tsammanin za a nakasa ku a gaba ku nakasan ba koda da ciwon a yanzu ina faɗa mu danne mu yi hakuri shine abin da yasa na rubuta wannan kuduban akai amma mu koma zuwa ga Allah wayannan shugabanni na arewa sun yi kuskure su sanda wani kokari suka yi su musuluntar da musulmai su zama nagari a yi sallah a koya maka tasbihi a bi a saka ka bi Allah dole shine abin da muka sake yau in ka shigo arewa babu wani abin da muke kama da juna in ba a jamfa ba dabi'un mu duk ba namu ba wasu al'ummomi za su shigo cikin mu sai sun sa kaya irin nasu su shigo cikin mu kai baka isa ka sa kaya irin naka ka shiga cikin su ba saboda mun saki al'adun mu ba mai kimantawa ba mu darajawa mun ga iyayen mu a baya irin su prime minister za su je kasan da ake gadara ita ce tushen bokon ma babban malin din sa zai saka yayi rawanin sa ya shiga cikin su kuma ya karanta yaran su sun san ya iya kuma suna mutunta shi saboda ya rike al'adun sa dan haka mutumin arewa sai ya fargo ya fahimci cewa waye shi ya koma tubalin irin yadda rayuwa ta faro ka dame wuyanka ka zanzare duwawunka ba shine boko ba a ji maganan a bakinka a gani a kwakwalwanka cikin ayyukanka shine ka waye duk rawaninka da babban riganka da abayanka wannan al'ada ne a ji wani abu na ilimi kuma aikin sa a gani a zahiri wallahi in babu wutan yanzu ai mun nema makan mu fita ni kangari da dama yayuwa ba yanzu an samu wata karamin inji ba matsalolin da ake ganin sai da wuta a rayuwa yanzu an yi rayuwa babu wutan kuma an zo na lafiya kuma zamu gane ashe ma samu mutan rashin alheri ne saboda ya hana wasu zuwa sallah ai yanzu kuma ko dan wutan jannata masallaci an fito an zo masallaci kenan yana da alkhairin sa dan haka Allah baya yin al'amari ko menene sai kaga alkhairi a jikin sa ya biyo baya daga alkhairi shine mu fahimta mu fahimta mu hada kanmu mu so junan mu a matsayin mu uwa uba na musulmai mabiya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu tausaya mu juna duk inda kaga wanda zaka taimaka kake da dama ka taimaka mishi kar ka tambaya dan garin ku ne dan waye kawai in dai musulmi ne taimaka masa in ka nemi musulmin da bai iya abin da ake son ayi ba ma ka samu wanda yake dan yankin ka wanda ba musulmi ba wallahi ka taimaka masa ko babu komai ko bai musulunta ba zai rage kyamatan da yake wa addinin ka wannan da'awa ce bil hikma wal mu'ibati al hasana zai rage dangumin da wanda ba musulmi ba yake wa musulunci don Allah bayin Allah mu rika farga ire-iren wayannan darusa su rika faruwa muna gane abin da ya shafi abin da ya kamata mu da wannan ya ku ƴan uwa nake cewa mu tsarkake niyyan mu mu kyautata zuciyar mu muna masu kiyaye dokokin Allah muna masu yin hakuri akan duk abin da ya same mu lalle hakika abokan gaban mu wallahi ba mu san adadin su ba ba mu san ta inda za su fito ba da na cikin gida da na boye da irin kaidi da ake kulla mana wanda wallahi mu ba mu san ma meye ba waye gatan mu wanda ya san ko me ake kullawa kuma yaya aka kulla kuma yaya ake nufin mu da shi me ake san a cimma akan mu wallahi ba mu da abin da ya wuce mana Allah dan haka ya ku ƴan uwa da karamin fitina da babban fitina Allah shine masani akan dukkan abin da ya boya kuma yana da iko akan halittun sa duk wanda suka kulla da inda suka zauna suka kulla da me suke nufin su cimma wallahi Allah yana da daman ya tarwatsa kaidin su idan muka bi shi muka kiyaye dokokin sa zai mana wannan dauki ba tare da wallahi mun san ma an mana ba yana daga abin da nake kiran mu ya ku ƴan uwa duk wanda ya kama Allah kuma yayi hakuri ya maida al'amarin sa zuwa ga mahalicin sa yana mai sallamawa wallahi Allah zai masa maganin sharri ba tare da ma ya san an yi haka ba duk wanda yayi hakuri ya kiyaye dokokin Allah Allah zai biya masa bukatunsa wani bukatan ma bai san yana da ita ba Allah zai masa kuma Allah zai sama masa nutsuwa da wannan nake cewa ya ku ƴan uwa musulmai a matsayin mu na mu'minai mu samu kwanciyar hankali mu muna da Allah muna da gata muna da wanda yana kallon komai yana da iko akan kowa shine Allah shi kuma abocin gaban Allah da baya nufin alkhairi wa mutumin da ya zama mutumin kirki ya ji tsoron Allah ran da Allah zai kiyaye zai kama shi tun daga duniya ba zai ji da dadi ba balle uwa uba ran da aka hadu ranan gobe kiyama Allah yana gaya wa sahabbai wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a in kuka yi hakuri kuka kiyaye dokokin Allah ba za su iya cutar da ku da komai ba inna Allaha bima ya'maluna muhit duk kaidin da suka kulla wallahi Allah ya ce ina kewaye da sani na ba abin da aka yi cikin dare ko cikin ini ko cikin safiya cikin duhun dare ko lungu ko sako face yana cikin ilimin Allah Allah ya sani duk abin da aka kulla maka indai ba alkhairi bane Allah zai warware shi sakamakon kai hakuri kuma ka kiyaye dokokin Allah ya ku ƴan uwa masu albarka Allah tabaraka wa ta'ala yayi umurni wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kar su zama ma'abuta bakin ciki kar su bari wani abu na rama ya cin musu suna mai ebe tsammani daga rahaman Allah saboda irin kwadayi da suke da shi a wajen Allah yana daga abin da Allah ta'ala ya hukunta ya faru da su an kore su daga cikin gidajensu an kore su a walakanci sun rabu da dukiyarsu an kashe wasu daga cikin su a yayin da aka kashe su amma duka al'amarin su idan muka kwatanta da mu din nan masu kananan bukatu masu kananan damuwa wallahi damuwar mu bai kai jarabawan abin da aka yi musu ba me suka yi suka cimma wannan gaci Allah ta'ala kuma ya biya musu bukatun su sune shine sun yi hakuri kuma sun kiyaye dokokin Allah Allah yana mai fada wa duniya wala tahinu wala tahzanu kar ku yi kasa a gwiwa kada ku yi bakin ciki wa antumul a'launa wallahi ku ne madaukaka a karkashin al'amari amma shar'in da Allah ya saka shine in kuntum mu'mini sai mun zama mutanen kwarai duk wani musulmi ya tashi yayi sallah duk wani musulmi ya yarda da Allah ya bi Allah duk wani musulmi ya yi nesa da shirka game da hada Allah da wani ya zama bukatun mu ko a ina muka tashi muna nema ne a wajen Allah mu yarda da Allah mu sallama ma Allah wallahi Allah zai mana daukin abinda wallahi irin yadda na baya suka ji dadin duniya suke fatan kuma su ji dadin lahira Allah ya alƙauranta musu kuma za su ji dadin lahira wallahi mu ma za mu ci irin wannan gajiya abinda aka nufashe mu da shi adadin musa wallahi ba mu san shi ba mu ne bandage mu ne abinda ya shafi shaye shaye ai ka turo mana kayan kwaya wa yayayen mu kana ganin matasa guda goma mai wahalan gaske ne ka samu kwaya bakwai daga ciki wanda ba sa shaye shaye sai ka samu takwas tara duk suna shan wani abu kaga mutun na sana'a kana ala san barka mai tura wata ila wulbaro ne ko wani abu ka bi shi a hankali kaga irin kwayan da yake afawa kafin yayi wannan sana'a an kashe zuciyar duk wani musulmi wanda kake ganin sune tubalin rayuwar mu bayan ba ma nan sune matasan ma an gama da su ba su da tunani mai kyau yan wahala wajen sana'an ya samu kudi ya kashe ta hanyar banza ya je neman hanyar halal ne amma kuma ya saka algus a cikin neman dukiya yana cikin neman ma kuma ya hada da shaye-shaye wai saboda ya iya jurewa lafiya ta iya bashi daman da zai iya wannan sana'a ta ya za a yi dukiya ta yi albarka ta ya za a yi mu zauna lafiya bayan ba mu bi Allah ba ya ku ƴan uwa wallahi ina mai gaya mana mu rike sallah ita ce uwa uba jagoran dukkan wani al'amari a duniya idan muka zama masallata aka ce musulman nan masu sallah ne tsangwaman mai tsangwama ko nuna yatsa mai nuna yatsa wallahi ba inda ya iya da mu nan gani nan bari ba inda aka iya wallahi da mu yanzu alfarman da muke ci muke zo na lafiya gatan mun fa wasu ɗaiɗaiku ne da suke sallah wanda suke tashi cikin dare suka yarda da Allah suke karanta alqur'ani suke tasbihi suke salati wa annabi ba mamaki alfarman su muke ci muke cikin halin da muke ciki a yau dan haka inda zamu yi haduwan gungu guda dukkan mu yi wannan musallama mu bi Allah wallahi Allah zai canja mana al'amuran da aka nuface mu na shari'a ya kawo mana alkhairi na baya ba su da cigaban da muka samu Allah ya ruha musu asiri sama da yadda muka ji dadin rayuwa ba yawan kayan alatu shike kawo walwala da kwanciyar hankali ba a'a kadan mai albarka Allah ya sanya masa albarka ya zauna da ku lafiya wallahi shine gata dan haka ya ku ƴan uwa ina mai cewa mu yi koyi da abin da ya samu sahabban nan in kaman su sun yi hakuri kuma jarabawa suka ce Allah ta'ala ya musu tutiya da aljanna da jin dadin duniya to in muka kwatanta Allah ta'ala zai jiyar da mu irin wannan rayuwa muna fata Allah ya samu kwatanta yana daga abin da ya zama wajibi akan kowane mumini akan kowane hali musamman a halin da ya samu kansa cikin ibtila'i na jarabawa kar ya sa kansa cikin bakin ciki dan bakin ciki baya canja komai abu ne wanda sai da ya faru kake dan dana sani nan ba zai sa a maida rayuwar baya a gyara maka abin da ya baci ba kar ka bari a daga ido a kalli wani abu na rama ta tare da rayuwanka ba zai canja komai ba a gaban da bakin ciki ya same ka ko asara ta same ka abinda annabi ya karantar da kai shine sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ce allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha yanzu misali irin yadda muka fito nake cewa mun rasa wuta na adadin kwanaki mai yawa don Allah da aka kawo wutan nan a yanzu waye irin wannan addu'a yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace allahumma ajirna fi musibatina wa khulufna khairan minha waye irin wannan addu'a kenan hakan a sake komawa ciki ba mu roki Allah ya kare mu game da sharrin faruwar na gobe ya mana dauki ba in an tashi Allah ya sauke abin kare kai koda zai samu ba irin wannan ba dole sai mun koma zuwa ga maida al'amarin mu da bin Allah sau da kafa tukunna mu rabauta dan haka ya zama wajibi musulmi kar ya bari damuwa a daga ido a ganshi dan ba zai canja komai ba musiba idan ta faru ga mumini yakan maida al'amarin sa ne zuwa ga Allah ta inda idan ma abokin gaban sa yana mai daga ido ya ga wani abu na tasgaron matsalar rayuwa ya same shi ya fito fili dan ya masa dariya sai ga babu abin da ya shalle shi kar ka bari a ce wata kila dama an maka da niyya da ka shiga halin sai aka ji kana kwalala ka canza ka zama wani abu daban to zai zama maka matsala abinda dama ake nema ne to mu da shi babu shi za mu iya rayuwa an samu sarkin makkan da aka yi threatening ɗinsa in ba an mantar da ni ba king wane ne a faisal king faisal turawa suka masa barazanan wannan man da kake gadara da shi za mu sa masa wuta ko ka sa masa sassauci a kasuwan duniya ko mu maka kaza ya ga yaci shugaban america ya dauke shi ya kai shi cikin sahara tsakiyar daji ya sa shi a tanki ɗan rumfa irin wannan rayuwa da ake yi na wucin gadi irin yadda larabawa suke yi a tsakiyar sahara babu wuta aka kunna fitila ya shiga cikin rumfa da dan matsuguni shimfidan kasa aka kawo masa zuma aka kawo masa nonon raƙumi aka kawo dabino bayan an gama zama da aka yace to kaga wannan man da kake dauka cewa mu ya dame mu yace zamu iya sa masa wuta rana ɗaya ya kone kowa ya rasa dama asalin mu bamu san shi ba muna iya rayuwa ne akan abin da ya shafi ruwan zamzam mu rayu akan dabino mu rayu akan zuma da madara na abin da ya shafi raƙuma dan haka da shi babu shi wancan din zamu rayu akan haka basu bashi ba san kashe shi amma ya ku ƴan uwa ina mai gaya muku duk lokacin da aka gane kun damu da abu kun daga hankalinku kun maida rayuwanku kan abu sai da shi ku rayu ba shine wutan ba wallahi za a cigaba da walakanta ku amma ku gode bai dame ku ba ku nemi alternative yanzu da aka bada kofa ina cewa a nemi alternative wana kun ku iya yi to wallahi gwamnoni mu su ji tsoron Allah dukiyar mu hakkin mu dake hannun su su yi hadin kai su kirkiro dalilin da za a samu wutar lantarkin mutanen arewa namu ne iya mu za a samu sanity akan abubuwa dewa je ka Kaduna kaga inda masana'antu suka mutu saboda babu wutar lantarki alhalin a wani yanki a Najeriya akwai wuta je ka Kano kaga inda masana'antu suka mutu aka rasa sana'o'i sakamakon rashin wutar lantarki ka koma wani yanki a Najeriya zaka samu akwai wutan a yalwace a wadace me ya jawo saboda mu ba mu yi namu ba ba mu nuna mun damu ba muna son mu ci gaba ba kuma ba wanda za su mana wannan aikin saboda ba na naira 10 ne ko na naira 10,000 bane na billions of naira ne hakkin mu grant din da ake bayarwa gwamnatin mu su hada kai su samar da mafitan da mutanen Najeriya musamman yankin arewa za su fita daga wannan kangi in ba haka ba wallahi ina mai gaya mana in muka ci gaba da mai da rayuwar mu zuwa ga wutar lantarki matsalan da zamu samu gaba sai yafi haka yau in an ce za a yi kiyasin asaran da aka yi da yawa kai ne kake zaune a gefe baka san abin da wayan kasuwa suka yi asara akan shi ba masu sana'o'in kayan abin da ya shafi kayan sanyi masu sana'o'in irin walda da sauransu kayan wuta masallatayya kadai yanzu in ka tambaye asusun abin da ake kashewa ku tambaye masu ajiyan kudin masallacin da nake sallan asuba kiyasin abin da aka yi shine kowane sati ana shin yara 33 25 liters kafin a yi sallan sati daya an shiga 33 saboda wutan lantarki babu yanzu ana sayan man fetur kenan aka yi wata sai an yi 33 nan so hudu in aka tashi neman taimako ne muke jefawa a cikin kokon baran akwai ne yake bada katin da yafi kowanne girma ba sai mun duba ba tukunna mun caje mun koma kasa kaza an dauko naira 20 naira 30 tukunna a ce ga fi sabilillahi duk da wani shaman yana ce mun shi masallacin sa alhamdulillah da yace al'umma ko ku rika kawo taimakon fi sabilillahi mu sa mai a generator ko mu daina tara generator yan caji suka tara 500 aka tara kuɗi mai yawa har yafi karfin bukata saboda suna bukatan da su rike waya yace suka samu taimakon da ba su samu irin shi ba kaga babu Allah a ciki yayi ne saboda shi ma ya samu bai ba atuna ruddat ilaina ya bayar da dama a bashi da hagu dan haka sai muna yi dan Allah Allah ya saka wa dan uwan da wancan ramadanan muka tinkari matsala makamancin wannan yace duk man da zaku sha tun a wancan zamanin ma kenan naira wurin 70,000 yace ya dauke gaba ɗaya zai bayar fi sabilillah muna kuma jajanta masa hatta asaran da ya same shi bayan ramadana Allah ya mayar masa da abin da ya fi shi alkhairi ire-iren su kuma Allah ya yalwata su a tsakanin al'umma dan haka ya ku yan uwa a irin wannan gaban mu nemi alternative daga alternative akwai solar mu mutanen arewa muna da yalwar rana mu koma zuwa gare shi in babu wutan lantarki za mu koma ta rana to amma matsalan shine muna da ilimin fikiran kirkiro abu ne shafi irin wannan yankin shugabannin mu suna da daliban da suka ware na musamman aka ilmantar da su ta wannan fannin masu sana'o'i ta wannan fannin me aka yi a taimake su saboda an zo gaban da suke da bukata ake da bukatan su dole sai mun yi saboda mu ci gaba dole mu samu plan B in ba haka ba in dai muna hannun wasu al'umman da ba mu ba to wulaƙanci irin wannan za mu ci gaba da ganin sa Allah ya kawo mana dauki Allah ya kara mana albarka ya zo na daga samu lafiya ya ku yan uwa fitintunu sukan yawaita wa mumini jarabawan mumini wani lokaci yakan zama a kashin kansa wani lokaci yakan zama kan dukiyarsa wani lokaci kuma yakan zama daga abokan gabansa idan fitintunu suka yawaita ka rasa inda za ka yi ba kwalala kake yi ka ce wayo Allah ba maganin ire-iren wannan matsala da suke samun gangan jiki suke samun dukiya suke samu fitowa daga wajen abokan gaba shine musulmi ya zama ma'abucin hakuri yana mai kiyaye dokokin Allah alƙawarin Allah ne in dai kuka yi hakuri kuka kiyaye dokokinsa wa in tasbiru wa tattaqu Allah fa inna zalika min azmil umur yana daga manyan al'amuran da Allah ke fatan musulmi su koma kanshi hakuri da abin da ya shafi kiyaye dokokin Allah mun yi hakuri abin ya wuce amma ina mai fata na faɗi wannan ne saboda ya zama mana mun dauki darasin abin da ya wuce don mu gyara hanyar gyara shine sai an koma an nemo mafita wa al'umman da take rayuwa bisa wannan wutar lantarki sai da shi ta rayu bai kamata a ce ana yin adadin kwanaki 10 babu shi ba dan walakancin da shiga taskon zai yawaita ya ku yan uwa masu albarka kan irin wannan akwai kiyasin da muka yi ganin cewa nan masallacin ma akwai wahala mai yawa dawainiya wajen daukan abin da ya shafi man generator kuma guduma wanda ake samu duk sati bai taka kara ya karya ba dan haka mafi girman bukatar da muke da shi shine mu bamu da wani abu na solar a nan masallaci in ba wutan da suke dan security light da suke daga gabar da yamma ba bawan Allah da ya Allah ya saka masa da alkhairi amma muna bukatan wani gudumawa mai karfi idan misali individually mu ba za mu iya yi ba wanda duk yake da wata connection wajen dan wani siyasa ne ko wani attajiri ne muna bukatan wannan solar din a wannan masallaci dan zai dauke nauyi mafi yawa daga wahalhalun da ake a masallaci dan in aka ce kiyasin mai ne kullun gudumawan da ake bayarwa akan shi zai kare kuma akwai kananan bukatu da ake da su wanda na san ko da abin da ya shafi kayan share-share da sauransu da ake saya su bayan gida da waya da ake kulawa da su shi ma dawainiyan sa zai wa dan haka ina mai kira don Allah duk wanda ya san yana da wata hanya ta gudumawa da zai kawo ko ta ina ne in gudumawan kudi ne ga account din mu a rubuce idan kuma gudumawa na kawo tallafin abin da ya shafi solan nema ko wani wanda zai zo ya dauki nauyin wannan abun kofa a bude take Allah muke roko Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo sanadin da zamu samu wannan mafita daga wannan hali da muka shiga irin yadda aka fita kuma aka zo yanzu zuwa ga wannan mataki na ana tsammata cewa wutan zai dawo Allah ya sa ya dawo bisa alkhairi wahalhalu da aka shiga da asara da aka yi na dukiya Allah ya marmana da abin da ya fi shi albarka ina fata ɗan uwa Allah ya ƙara mana albarka ya zauna da ƙasar mu lafiya Allah ta'ala ya mana maganin masharranta ko a ina suke kuma ko su waye wa akhiru da'wana anil hamdulillah qumu ila salatikum yarhamukum Allah.